بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركة مدى ساكي كسان شوى أولا مجلسنا ممي البركة أولا مكرنتا دمكي كرنت لتاف واتو مذاقات روحية wanda yau insha Allah ta'ala muna zama na uku a za mu tattauna ne akan muhimmancin tsarkake kai da kuma tsarkin zuciya. Yaya musulmi zai zama mai tsarki, yaya zuciyarsa za ta zama mai tsarki, yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su. Shine lalle ne mutum yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa, mu'amalarsa da mutane, tsarkake zuciyarsa, mu'amalarsa da mahaliccinsa. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin Al-Qur'ani suratul Baqara, Allah yana son masu yawan tuba, yana son kuma masu tsarkaka. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Hadisi manzo Allah yace at-tuhuru shatrul iman, lalle tsarki rabin imani ne. Hadisin Imam Muslim. Kina yana da kyau mutum ya inganta imaninsa da tsaftace zuciyarsa da tsaftace gangan jikinsa da kyautata alakarsa da mahaliccinsa tabaraka wa ta'ala. Wai me amfanin tsarkake zuciya? Amfanin tsarkake zuciya shine a haɗu da Allah, gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala da wuri. Wasu malamai suna cewa kamar yadda malai yake cewa hal bainana wa bainallahi masafa na taju an naqta'aha, wai jama'a shin tsakaninmu da Ubangiji akwai wata doguwar tafiya ne da muke so mu yi? Doguwar tafiya ma'ana Allah yana nesa ne da mu ko Allah yana kusa da mu? Amsar ita ce Allah yana kusa da mu. Qur'ani yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah yace idan bayina suka tambaye ka a kaina kace ina kusa da su, su ta min bauta, su ta min ibada, su imani da ni dan su samu shiriya. Kuma a wata ayar Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, dinda wannan ana nufin qurbul mala'ika ne, mala'ikan mutuwa ko mala'ikan da ke kula da kai yana kusa da kai. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, a cikin suratul Waqi'a. A wata ayar Allah ya ce wa huwa ma'akum, Allah yana tare da ku, aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, cikin suratul Hadid. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisul qudsi, Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani, da inda bawa na yake zatona ina nan a wurin kuma ina tare da shi yayin da ya kira ni. Idan mun game waɗannan hadisai da irin su idza taqarraba al-abdu ila ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani mashiyan ataituhu harwala, hadisin Bukhari da Muslim. Waɗannan hadisai da suke bayani bawa idan ya kuso to Allah da taki daya, Allah zai kusance shi da zira'i. Idan ya kusance Allah da zira'i guda, Allah zai kusance shi ba iya tsawon mutum. Idan ka zo wa Allah kana tafiya, Allah zai zo maka wato da gaggawa. Anan abin da ake so mutane su gane cewa Allah fa yana kusa da mu. Allah yana kusa da mu, ya kamata mu matsi Ubangiji, mu zo kusa da shi, mu ji cewa yana kusa da mu. Wai meye hikimar cewa Allah yana kusa da kai? Duk lokacin da kasancewa shugabanka a wajen aiki, wannan misali ne na duniya da rayuwar mu yau da gobe, wallahi masalul a'la. Duk lokacin da kasan shugabanka yana kusa da kai a wajen aiki, to zaka kyautata aikin nan. Duk lokacin da mace ta san mai gidanta yana gari, to zaka ga tana kula da komai nata, da ayyukanta na gida, da kulawa da tarbiyyar yara, da komai da komai. Duk lokacin da dan kwadago ya san cewa mai gidansa da zai sallame shi yana kusa da shi, zai zo ya duba aikin da yayi ya biya shi, to zai kyautata wannan aikin. To na fara da wannan ayoyi da wannan hadisai ne, kamar yadda malamin ya kawo mana a cikin wannan littafin, don a nuna mana cewa to fa bawa ya kamata ya san cewa Allah yana kusa da shi. Duk wani motsi da zaka yi ka sani Allah yana kusa da kai. Idan zaka yi gaskiya Allah yana kusa da kai, in ma tsiya kake Allah yana kusa da kai. Allah tabaraka wa ta'ala ya san duk abin da kake aikatawa na ciki da na boye. Alimun ne bi zati sudur, Allah shine masani dangane da abin da zakata suke dauke da shi. Dan haka ana samun kusantar Ubangiji ne da zuciya, ba da taku da kafa ba. Inna at-tariqa ila Allahi tuqta'u bil qulubi la bil aqdam. Ana samun zuwa wajen Allah ne da zuciya, ba tattakawa ake, ba gudu ake rugawa da shi a haɗu da Allah ba. Zuciyarka kyawunta shine zai sa ka zama kana dab da Allah din. Kyakkyawan zuciyarka da tsarkin zuciyarka shi ke nuna cewa lalle kana kusa da mahaliccinka tabaraka wa ta'ala. Lalle muna da buƙatar mu fahimci waɗannan ma'anoni, a mu gane menene kusancin mu da Ubangijin mu tabaraka wa ta'ala. Jahili wanda bai fahimci wannan ba, gafalalle wanda bai gane wannan ba, shi yake wahala. Alladhi la yadri wa la yafhamu, baya fahimta baya kuma ganewa. Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alayha. Basair wa azuzuka, da fadakarwa, abubuwa na dalla-dalla sun zo muku fa daga wajen Ubangijinku. Duk wanda ya gani ya yi aiki da shi ya yi wa kansa, wanda kuma ya bari ya makance shi ma dan kansa. Walamma balaga ashuddahu wastawa atayna hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin. Allah tabaraka wataala a cikin aya ne ya ce wastawa, walamma balaga ashuddahu, yanda ya kai girman sa. Wastawa me ma'anan wastawa? Wato ya daidaita, tamakkana, fahima, zawwaqa, yayi tamakkuni, ya zama mai fahimta, ya gane ɗanɗanon imani. To shine sai muka bashi hukunci, muka bashi ilimi. Ma'ana annabin Allah kenan ake magana, a cikin annaba, daga cikin annaban Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam. Abu na gaba shine yaya ake tafiya zuwa wajen Allah, haqiqatu sayru ila Allah, yaya ake tafiya wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Malamai suka ce haqiqatu sayru ila Allah huwa suluku at-tariq ila Allah, bin hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah. To hanyar nan ba takawa da kafa bane, zuciyarka. Ya za ka yi ka tsarkake zuciyarka ka samu ka haɗu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala? To don farko dai ana tafiya ne zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da hanyoyi kamar haka. Malamai suka ce kamar yadda malamai ya kawo, ce alamatu as-sayr al-haqiqi thalatha, dole a samu arrahatu ba'da ta'ab, mutum in ya gaji sannan ya samu hutu. Abubuwa za su iya cakuɗewa mutum daga baya su warware, ya san Allah da bayan ya jahilce shi. Abu na farko ƴan uwana, bayan da za a mutum ya gamu da Allah bai wahala ba, shine arrahatu ba'da ta'ab. Sai ka wahala kai Allah, ka bi Allah, ka wahala kai sallah, ka wahala kai azumi, ka wahala ka ba da zakka da sadaka ka cire abinda kake so ka bayar ka wahala mutane suna bacci ka tashi kana salla ka wahala mutane suna cin abinci kai kuma kana zaman yunwa ka wahala mutane suna hutu kai kuma kana ta aiki duka wannan duk kana yi ne gaba ɗaya don me don zuciyarka ta samu ainihin wato ƙwarin gwiwar gamuwar da Allah malamai Allah musu rahama suna bayani cewa duk wanda ka gane shi a cikin aljanna to arraha ne ba'da ta'ab ya sha wahala a nan duniya ya gaji aljihunsa ya gaji watakila jikinsa ya gaji hannunsa ya gaji sannan daga baya zo ya samu wannan hutu babban hutu shine samun gidan aljanna ya Allah kai mana arziki ka samu yan aljanna ne ya Allah dole sai an wahala fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma dole a tuba a yawaita istighfari wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan yace ni mai karban tuba ne ga wanda ya tuba ya imani ya aikata aiki na ƙwarai sun mata da sanin sai shirya manzon Allah ya koya mana ya kuma sanar da mu cewa muhimmancin istighfari da tuba istighfari da tuba da shi ake komawa zuwa ga Allah ko ƴan uwana muna magana ne akan as-sayru ila Allah gamuwa da Allah abubuwan da zaka gamu da Allah dole sai ka wahala sannan ka samu ka hadu da Allah duniya ma idan zaka neme ta ai sai ka wahala ka tuba lalaifufukan da kake yi yace ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace fa inni atubu fil yawmi 100 marra a rana ɗaya nakan yi istighfari guda 100 inji annabi fil yawm a rana guda yace nakan yi istighfari guda nawa guda 100 sabai suka ce annabi yana zaune a wuri a majalisi mukan irga istighfarin sa guda 70 ni da kai zamu iya irga zanubin da muke dauka a cikin wannan wayar kawai wannan abar kawai laifin da muke dauka saban Allah da muke yi zanubin da muke dauka abinda muke kalla Allah bai yadda ba a cikin wannan abar abinda muke saurara Allah bai yadda ba a cikin wannan abar abinda muke tutturawa wa mutane maganganu na ƙarya da muke sharing da muke karba mai aiki da shi a cikin wannan abar kana zaune a sa ka fada da wani akan wannan abar kullun a turo maka wani abun da ba haka yake ba ka je kai fada da wani ko a kirkiri labari na ƙarya a turo a cikin wannan abun ka dauka kai ta aiki da shi ka zauna kai ta zagin dan uwanka duk a cikin wannan abun wannan kadai aka barka da shi da hisabi wallahi mutum ya shiga uku ashe muna buƙatar mu istighfari mu tuba zuwa ga Allah mu yawaita astaghfirullah astaghfirullah mu tuba zuwa ga Allah daga nan ake samun wato ainihin wato kusantar Ubangiji sannan gane Allah din a fahimci Allah a gane shi falamma tabayyana lahu Allah ya ce falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir a cikin bakara yayin da ya bayyana gare shi ya san Allah ya fahimta sai ya ce na san cewa lalle Allah mai iko ne akan komai abinda nake so in ce a nan gurin zaka samu zuciyarka ta yi tsarki ta gyaru idan ka san Allah shi kuma Allah ana sanin sa ne da zuwa makaranta ƴan uwa duk wanda yake so ya san Allah ya je karatu duk wanda yake so ya san Allah ya saurari malamai duk wanda yake so ya san Allah ya karanta alqur'ani ya fahimce shi duk wanda yake so ya san Allah ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gane su ba a sanin Allah da jahilci ba a as-sayru ila Allah kusantar Ubangiji tafiya zuwa gurin Ubangiji da jahilci mutum ya kwanta ya miƙe ƙafa baya karatu baya neman ilimi kuma ya ce wai ya san Allah yaya baka je ka neme sanin sa ba za ka san shi ka duba annabi nan ake cewa falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir, sai da ya bayyana gare shi ya san shi. Allah ya turo annabi ne don yayi bayanin waye Allah, Allah ya saukar da alqur'ani ne don yayi bayanin hakikanin waye ubangiji. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi mana sharhi da bayanin hakikanin ubangiji don mu bauta masa. Yace ku sanni kafin ku bauta min, idan ba ku sanni ba ya za ku yi ku bauta min. Dan haka ya ku yan uwana, mu sani cewa za mu koma zuwa ga Allah ne ta hanyar mu san shi, mu gane shi. In mun gane shi to shikenan za mu samu rabauta kuma za mu kusance shi. Amma wallahi duk wanda yake rayuwa a cikin jahilci, bai je makaranta ba, bai san Allah ba tabaraka wataala, to ba yanda za a yi dandani dadin imani. Yanda ake jin dadin imani da Allah tabaraka wataala, yadda ake jin dadin tawakkali da Allah tabaraka wataala, matukar jahili ne kai baka je ka karanta Qur'ani ba, baka saurari malamai ba, to wallahi baka san Allah ba. Kuma zuciyarka ba yanda za a yi ta kyau ta samu tsarkin da za a shiga aljanna. To akwai wasu sababbai da malamai suka yi bayani dangane da tsarkakan zuciya. Muna magana ne akan zuciya ta yi tsarki sai ta zama tana kusa da Allah tabaraka wataala. Allah ce wa mai yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Wannan aya tana magana ne akan wato tsarkakan zuciya, wanda Allah ya so ya jarrabe shi, to ba za ka iya mallakan komai a tattare da shi ba. Wanda Allah ya fitine shi, wanda Allah ya jefa cikin ibtila'i, ya Allah ya Allah, Allah ka kare mu da karewarka, Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka, to ba ka mallakan komai gare shi ya manzon Allah. Waɗannan su ne waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba, cikin suratul ma'ida aya ta 41. Ya zo a cikin hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito manzo Allah ce la an yamtali ajfu ar-rajul qai'an yarihi ko yariyahu khairun min an yamtali ashi'ran. Wallahi mutum cikin sa ya cika da ainihin wato diwa da jini da diwa, shi ya fi masa alkhairi akan ya cika cikin sa da waka. Abinda ake nufi jin kida da waka yana toshe zuciyar dan adam da sanin Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakeel. A cika maka cikin ka da diwa da jini da diwa, kana kallo ko ka shashi, shi yafi alkhairi a gare ka akan ka cika cikin ka da wake wake. Ina mutanen da suke rayuwa a gida waka, kida da waka a mota, kida da waka a waya, kida da waka a office, kida da waka a kasuwa, kida da waka komi naka, kida da waka rayuwarka gaba ɗaya ta ginu akan kida da waka. Annabi ya ce wallahi gwanda a cika maka cikinka da diwa da jini da gaurayen jini da diwa, shefa maka alkhairi akan ka cika cikinka da jin waka. Amma yau abun tausayi da yawa daga cikinmu in za a kira mu a wannan abar da waka da kida yake kira mu, ba daidai ba ne. Akwai hadari, musulmi wajibi ne ya nesanci jin kida kada da wake wake, matukar kana son zuciyarka ta yi tsarki ka hadu da Allah da wuri, ya zama kana dab da Allah. Ina maimaita mana wannan saboda kusanci fa da Allah yana da wato yana da amfani ga rayuwar dan adam. Duk wanda yake kusantar Allah to dan gatan Allah ne. Yanzu ko nan aka ce a duniya ai wani na kusa da shugaban kasa ne, zaka ga har nema alfarmarsa ake, ai wani na kusa da gwamna ne, zaka ga har girmama shi ake, ai wani yana kusa da chairman, ai wani yana kusa da malam, ai wani yana kusa da shehi, ai wani yana kusa da vice chancellor, ai wani yana kusa da kaza. Ko wani babban director ne, ko wani commissioner ne, ko wani minister ne, ko wani senator ne, ko wani waye ne shi, in wai fa kana kusanci da shi wai sai aga kana da wata alfarma. To yanzu ina ma magana ne ya zaka samu kusanci da Allah. Malamai sun faɗa jin kaɗe kaɗe da waƙe waƙe abu ne da yake nesantar da mutum daga Allah tabaraka wa ta'ala. Yan uwana, mu faɗaka mu gyara, mu kiyaye kada mu halaka, kada kuma mu taɓe. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayani cewa ashe zukata suna iya cika da wani abu na banza. Annal quluba tumtala'u wa tufarragu, ana iya cika zuciya, ana iya yaye ta ta zama ba komai. Sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cika zuciya da imani. Sauraron alqur'ani da fassara alqur'ani da jin tilawa alqur'ani yana cika zuciya da alkhairi da kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai wanda Allah ya jarrabe su a rayuwa, subhanallah, zukatansu ba su da kyau, ba su da tsarki, datti ainihin wato yayi yawa a cikin ainihin wato zukatansu, sai dai mu ce Allah kare mu. To ya za mu yi mu tsarkake zukatanmu? Shi ne asbabu taharatul qalb kenan. Mala ya ce awwalan al-imanu billah, dalilan tsarkin zuciya na farko shi ne yin imani da Allah. Allah yana cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani da Allah to Allah zai shirya da zuciyarsa. Kamar nan al-imanu shajaratun min simariha, ma'ana imani wata bishiya ne wato daga cikin ainihin wato abinda yake gyara zuciyar dan adam. Taharatul qalbi, zuciya ta samu tsarki idan akwai imani da Allah, yadda da Allah. Allah ce alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ba gani ba yadda Allah ya buga misali da kalma mai tsarki, kaman bishiya ne mai tsarki, tana da tushe a ƙasa mai ƙarfi, kuma tana da ainihin rassa a sama, kuma tana bada ƴaƴanta kowane lokaci, kowane shekara da izinin Ubangiji. Allah yana buga misali dan mutane su dauki wa'azi. Zuciya mai tsarki ita ce zuciyar da take da imani. Zuciya mai ƙarfi mai tsarki ita ce zuciyar da la tamilu ila dhunubi. Zuciya mai tsarki mai imani ita ce zuciyar da bata karkata zuwa ga san zunubi, san aikata zunubi, bal ya'nafu minha wa yastanibha. Zuciyar ƙwarai mai imani tana kyamar zunubi, tana kin aikata zunubi. Zuciyar ƙwarai mai tsarki ita ce zuciyar da take tana son Allah, bata son rabuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. Duk lokacin da mutunyarsa bata da tsarki, duk lokacin da kana sha'awar saban Allah, to imaninka ya raunana, kuma kana nesa da Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda yake kusa da Allah shine wanda zuciyarsa take da kyau, tana kin saban Allah, tana gudun aikata zunubi. Idan ta aikata zunubi sai ta shiga damuwa. Kaga mutun ya shiga damuwa, yana cikin dana sani, yana cikin bacin rai, saboda yayi wani abun da Allah baya so. To wannan alama ce ta imani. Amma duk wanda kaga yana cikin farin ciki, yana cikin walwala, samsam babu abun da ya dame shi a lokacin dayawa a cikin ta, ta lalace, ta yi baki, ta baci, ta nisanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Zuciya ce ta ƙwarai wacce take ba ta bauta wani in ba Allah ba. Wal aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Zuciya ce da take cewa yanzu wani ba Allah ba shine zan rike shi a wajen Ubangiji, a'a, ni ba zan bauta wani ba Allah ba. Ka bauta Allah shi kadai, shi ya cancanta a bauta masa, kuma kai kyamaci duk wanda yake bauta wani ba Allah ba. Ka nisanci duk wanda yake bauta wani ba Allah ba, kuma ka dauka duk wanda yake bautar wani ba Allah ba, to lalle shi wannan batacce ne. Mai bautar Allah shi kadai shine yake kan daidai. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, Ubangijin talakai. Zuciya mai tsarki kuma dalilin tsarkakarta shine kadaita Allah a cikin dukkan halittarsa. Ka yadda Allah shi halitta shine tauhidur rububiyya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani cewa dukkan wato abubuwa na duniya da ake gani shi halice su tabaraka wa ta'ala tauhidullahi bi af'alillah kenan kade ta Allah da ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala to ya ake a tabbatar da tauhidur rububiyya mallan yace annadhru fil afaqi wa fil nafsi mutum ya rinka ganin ainihin wato sasanni ka rinka lura da duniya kalli sama kalli ƙasa kalli ruwa kalli girgije kalli dabba kalli mutum kalli kanka kai yaya Allah ya yi ka tun kana digon maniyi ka zauna wata tara ko makamancin wannan a cikin cikin mahaifiyarka kana da rai ka fito duniya kai ta shan nono sai da kai shekara biyu ana rungume da kai kai kashi a jikinka kai fitsari a jikinka ka zo aka koya maka zama baka iya ba aka koya maka tsayuwar kai ma kanka ma baka iya tsaye da shi ba fa wannan kan nawa da ya tsaya da kuka ganshi ya tsaya sai da aka koya mun da baya tsayawa haka yake yi sai ya rinjayi jikin sai fa da aka koya maka maganan nan da nake yi ban iya ba sai da aka koya mun tafiya da nake yi sai da aka koya mun daga hannu da motsi sai an koya mutum an tare shi da fulo anan an tsare shi an sa shi a kwali an sa shi a tukunya an sa shi a roba wani ma a bokiti ake sa shi ayye koyi zama wani ya sha zama a cikin bokiti Allahu alam sau nawa ya zauna a cikin bokiti amma yau mutum ya zo ya manta da Allah tabaraka wataala to ana gane Allah a tabbatar da halittar Ubangiji tabaraka wataala akan dukkan abin da ya halitta kuma shi kadai ne to tauhidur rububiyya shine annazaru fil afaqi ya isa nuna ma Allah dai ne ka duba sama kai tunani kaga da wani sinadari Allah ya sama da katako ya sama da roba ne ya sama da itatuwa ne ya sama da yadi ne da ganye ne da ƙasa ne da siminti ne da kas ne da menene da me Allah ya sama nan ga ta dai kana kallanta a sama kada ainihin wato idansa yana da hancinsa yana da bakinsa kuma yana rayuwa a cikin ruwa yanzu in kana kiwon kifi a duniya dole sai ka siyo masa abinci na 100,000 kaza kana zuba masa yana ci to kifin da yake cikin teku kifin da yake cikin kogin garin ku wa yake ciyar da shi wa ya zuba masa abinci wa ya zuba masa kaza wa ya zuba masa kaza ya yake rayuwa Allah ne yake rayar da shi ka yadda akwai Allah kuma Allah shi kadai wannan kana tonar rijiya ko mai rijiya yana tono sai toni gaba kaza yana can cikin tono a can tsakiyar ƙasa zai fasa wani dutse sai ya tarar da kwari a cikin wannan dutsen abun mamaki wannan kwaran da yake cikin tsakiyar ƙasa a ina yake samun ruwan sha sannan shi ina yake samun abincin da yake ci Allah ne yake ciyar da shi bishiyar gidanka da tana karama sai da kai ta bata ruwa ta tashi to yanzu da ta girma har ta ga mutuwar babanka da kakanka ta ga mutuwar mamanka da kaza dinka to ita wannan bishiya wa yake ciyar da ita wa yake bata kuma gashi ta fi ka lafiya wataƙila tunda kake baka taba ganin bishiyar gidanku ta yi rashin lafiya ba kai ku gashi kana ci kana sha kana da sutura kana hawa kana kaza amma kullun kana asibiti kana shan kwaya amma bishiyar kofar gidanka baka bata ruwa baka mata kaza baka mata kaza amma tana yin ganye kore shar lafiyar ta kalau wa yake mata wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala tunani a cikin waɗannan abubuwan yana taimakawa mutum ya ƙara imani da Allah ya ƙara kusanci da Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Allah ya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyin mu a cikin afaq jam'i ne na ufuq wa fi anfusihim a kuma kawukansu har sai ya bayyana gare su cewa lalle Allah gaskiya ne a cikin suratul fusilat Allah ya kula alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yashrikun yace amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an wai wane ne ya halici sammai da ƙasai waye yake saukan muku da ruwa fa ambatna bihi hada'iqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha waye yake tsiran muku da tsirrai a duniya waye yake tsiran muku da bishiyoyi a duniya waye yake ba su ruwa a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ya kafa muku ƙasa a bayan duniya ba ya ba ku koguna da tekuna ruwa na gudana a ciki وجعل النهار واسيا وجعل بين البحرين هاجزا. وانيني يسني مكو دواتو الدنيا والجبال أوتادا دواتو فكمر الله ني يشمب الدنيا سيدكو دواتو يكاكا فايددني كما كشمب التابرما سيكاكو دواتو كددني دن كدا إسكا يتجي من التابرما سو دواتو واتتني معنى سن كاكا في قساني الدنيا سن ذكيتا دن كر أن تميد بكم وأنهارا والسبلا sannan dan kada kasar ta karkace, kada kasar ta girgiza, kada kasar ta fashe, sannan Allah ya baku hanyoyi, sannan Allah ya baku koguna da ruwa. Duka waye wannan in ba Allah ba? Waye ya raba tsakanin koguna guda biyu? Wannan ruwa ne, wannan ruwa ne, wannan ruwan fari, wannan ruwan ja, ko wannan ruwan ruwan kasa, wannan ruwan ainihin wato fari. Wannan ganin ido na na gani, kaga ruwa yana tafiya, wannan ruwan teku ne, wannan ruwan gari ne na kogin gari da ya ratsa gari. Kaje gashi nan duk wanda ya je kasashen mu nan na Afirka nan, idan ka je Lome, in ka je a hanya kafin ka karasa Lome, akwai wuri da ruwa yake zuwa, ga ruwan teku nan iya ganin ka, ga kuma ruwan kogi nan na kasa da yake wuce, wallahi ba su haduwa. Idan wannan ya zo sai ya hadu da wannan sai su rabe, inda zaka debo wannan ruwan ka zuba a cikin wannan sai ya koma can, ba zai taba haduwa ba. Waje ala bainal bahrain hajiza marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabquna. Guda biyu suna haduwa, amma Allah ya sa shamaki a tsakanin su. Kai akwai wani baturi da ya isa wannan? Akwai wani dan adam da ya isa ya raba tsakanin ruwa da ruwa? Kai ka isa ka hada ruwa aboki ti daya ka ce bai zai hadu ba? Kai ka isa ka hada ruwa a kofi ɗaya ka ce wai da wannan ruwan famfo da ruwan sama ba zai hadu ba? Wallahi baka isa ba. Amma duba dan a nuna maka akwai Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccinka da ake so kai masa bauta, shi kadai ya hada ruwa guda biyu, kalansu daban, ɗanɗanansu daban, kuma ba su hadu ba. Mafitarsu, mabubbugarsu daban, kuma ba su hadu ba. Amma kuma fa a guri guda suke, amma wallahi ba su hadu ba. Kuma ba wai dutse ne tsakaninsu ba, wannan na taba jikin wannan. Kai idan ma baka gane ba, wani ruwan yana yin gabar, wani kuma yana yin yamma. Kuma da zaka debo wannan ka zuba anan, wallahi sai ya dawo, ba zai taba haduwa ba. Kuma in ka debo wannan ka sa a baki ka ji gishiri kamar harshen ka zai tsinke, wannan kuma in ka diba ka sa a baki sai ka ji zaki, ka ji ɗanɗano, har ma ka buƙaci ka ƙara sha. Waye isa yi wannan in ba Allah ba? Tabaraka wa ta'ala. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a ويجعلكم خلفاء الارض اله ما الله قليلا ما تذكرون. وني ne yake amsa addu'ar wanda yake cikin tsananin bukata? Al-muttar, wanda yake tsananin bukata, yake cikin matsi. Wallahi ba wanda yake sai amsa maka idan ka shiga bukata, idan ka shiga tsanani, idan ka shiga matsi, in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala. Allah shine ya saka ku zaman to halifofi masu maiwa a bayan kasa, shike ba da mulki. ومن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي. وانيني يا اينهن شريت دكو ا cikin duhu na kogi, duhu na fili, ya nuna muku hanya. Ka duba mutun sai ya shiga cikin teku yana zabka gudu da jirgin ruwa, wa yake nuna maka hanya in ba Allah ba? Wa yake nuna maka hanya a cikin duhu kana tafiya daga gari kaza ka danna ka hau hanya kai? Su kansu hanyoyi, waye ba ku ilimin yin hanya in ba Allah ba? Hanya ai ilimi ne yin ta. To idan ba Ubangiji ba, waye ya baka wannan? Waye yake saukan muku da wata iska mai sanyi yayin da za a yi ruwan sama? Duk lokacin da za a yi ruwan sama sai ga wata iska ta zo ta gabata, wannan iska take koro girgije da gajimare da hadari, ta koro shi, sai ta zo, in ta koro shi sai ya zo ya zama ruwa, sai ya zuba muku. Waye ya isa ya muku wannan? Kuna da wani Ubangiji abin bauta ba Allah ba? Amma kaɗan ne daga cikinku suke ɗaukan wa'azi. Amma ya hadikun fi zulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi aw a ilahum ma Allah ta'ala lahum amma yushrikun. Allah ya girmama ya ɗaukaka da barin abin da kuke shirka da shi. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wai waye ne ya fara halitta, kuma waye yake karasa da shi? Allah ne yake tambayan ku. Daga waɗannan ayoyin ake tuna Allah, ake sanin Allah, kaji kana kusa da Allah. Waye fara halittar ka? Waye zai karasa? waye faɗaci halittar, waye faɗi halittar bishiya, waye zai kammala halittar bishiya, waye faɗi halittar ƙwaro, waye zai kammala shi, waye halicci dan zaki har ya girma ya zama zaki, waye halicci dan giwa har ya girma ya zama giwa ya zama abun tsoro, waye halicci dan adam yana jariri har ya zo ya zama bala'i ga mutane, ya gagare su mutum ɗaya ya zama fitina ga mutane, ya ta kashe mutane, ya ta faɗin maganganu kowa na tsoron sa, waye yayi wa dan adam wannan in ba Allah ba? A ilahun ma Allah. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi? A ilahun ma Allah. Wa yake arzuta ku daga sama da ƙasa? Wa ya baku arziki daga sama? Wa fi sama'i rizqukum ma tuwadun? Arziki nawa Allah ya sauka muku daga sama? Waye baku arziki a ƙasa? Ku yi noma, ku yi shuka, ku shiga kogi, ku ɗebi kifi, ku shiga kogi, ku fidda arziki a cikin ruwa, ku ja ruwa, ku yi amfani da shi, dan ga ruwa ya ɗauki ruwa ya je ya sayar, mai aikin ruwa ya ɗebi ruwa, masu kamfanin ruwa su yi ta ɗiban ruwa a cikin ƙasa, ruwa lafiyayye, sai ka ji ana cewa wai natural water, wai shi fi kowanne, ruwan da babu mixed, ba a yi mixing ɗinsa da duk wata ainihin wato wani abin da ake mix na ruwa ba. Waye muku wannan jama'a in ba Allah ba? Waye ke bulbulan muku da ruwa kuke sha? Waye ba ku ruwan koguna in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala? Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Allah yace wai ruwan da kuke sha ba ku gani ba? Ku kuka saukar da shi daga girgije ko mu muka saukar? Afara'aytumul ma'a allati naral lati turuna, wutan da kuke hurawa, wai waye ba ku wuta da kuke hurawa? Ba Allah ne tabaraka wa ta'ala ba ya ba ku ba? Waye ba ku suturar da kuke sawa? Waye ba ku lafiyar da kuke gadara da ita? Waye ba ku, waye ba ku, waye ba ku in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala? Da wannan ne dan adam zai yi tunani ya san cewa lalle Allah kwaya ɗaya ne. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku zo da dalili da hujja in gaskiya kuke ku masu bauta wani ba Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, ka gaya musu ya manzo Allah ba wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai na gaibu in ba Allah ba. Yanzu nan ina zaune ina muku magana, da wani zai zo nan baya na kiyata yana zagi na, wallahi ban sani ba. Da wani zai zo yazo yana min gwalo, yana min dariya, ko yana min wani, wallahi ban sani ba. Bana ganin baya na yanzu, bana gani. In nayi haka ban san me baya na yake ba, ban san me a bayan rigata ba. Inda wani abu zai makale a bayan rigan ba zan iya gani ba. Amma Allah yana ganin dakanka da wajenka. Gashi ina da zuciya, ina da kirji, amma bana gani. Da zan duba haka ba zan gani ba. Yanzu hannuna din nan akwai kashi da tsoka da jijiyoyi, amma kawai iya abin da Allah ya bani dama in gani. Amma abin mamaki sai Allah ya bawa Bature wata na'ura da zai iya haskawa ya gano cikin, amma wannan naked eyes, wannan ido nawa ba zai iya ganin wannan ba. Waye ba ku ilimin da za ku yi wannan in ba Allah ba? Waye taƙaice muku ganin ku in ba Allah ba? Yanzu ni dan adam da kai muna da iyakacin inda aka iyakance mana mu gani. Akwai iya meters da za mu iya gani, amma akwai ƙwaron da zai iya ganin abinda sai watakila sai ka yi kwana biyu baka gan shi ba, shi zai gan shi. Ƙwaro ne. Ƙwaron nan in ka sa hannu za ka iya buge shi. Yanzu in an yi duhu kai ba ka gani, a duhu ba za ka gani ba. Amma akwai ƙwaron da shi kuma a duhu yana ganin kamar rana. Amma sunan idansa ido, kai ma sunan idanka ido. Yanzu idan ka shiga ruwa ba za ka gani ba, sai dai in ka sa wani tabarau ko ka karfe wani abu. Amma kifi yana cikin ruwa ba inda baya gani, kamar yadda kake hango kofar fadan garinku. Wai jama'a duk waye wannan in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala? Sannan kuma ku sani cewa lalle gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah. Allah shine masanin gaibu, boyayyen abu kenan. Ko manzon Allah bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam? Qur'ani yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa masaniya su. Da na san gaibu, da na ayawaita alkhairi, da kuma wani mummuna abu bai same ni ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa sun faru a rayuwarsa wanda ya nuna cewa bai san gaibu ba. Yanzu ku duba misali lokacin da Allah ya jarabi annabi akan case din iyalinsa, hadisul ifki, hadisi Imam al-Bukhari, hadisi mai tsawo, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace iyalinsa na Aisha lokaci mai tsawo, saboda abinda munafikai suka yi ta yadawa a garin Madina, suka fada suka fada suka fada. Haka yi ta zama saboda bai san gaibu ba, ya jira sai da Allah ya saukar da ayu a cikin suratul nur, suka wanke na Aisha daga abinda ake mata na tuhuma, ya zo kuma yi mata albishir, ya ce Allah ya wanke ki. ashe wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam, da haka Qur'ani ya tabbatar da cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah, sai dai gaibun da Allah ya sanar da annabi akwai abubuwa da Allah ya kebance shi saboda matsayinsa a wajen Allah, saboda darajarsa da daukakarsa a wajen Allah. Allah ya ware masa wasu abubuwa da yawa da ya sani na gaibu, kamar yanzu Allah ya masa bayanin gidan aljanna da wuta, ya zo ya yi bayani sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna, mutane ba su san yaushe za a tashe su ba. An tambayi manzon Allah dangane da tashin alkiyama, yaushe Allah zai tada alkiyama, yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'idi, wanda aka tambaya bai fi wanda yayi tambaya din sani ba. Tambayar sa aka yi mata sa'a, yaushe za a tada alkiyama, yace wallahi shi ma bai sani ba. Kaga kiyama gaibu ne, amma tunda bai san yaushe za a tashe ta ba, sai yace wanda yayi tambayan bai fi wanda yayi tambaya, wanda aka tambaya bai fi wanda yayi tambayan sani ba. Dan haka ya kamata mutane su yarda da wannan aqida ne, imani ne. Wama shuruna ayyana ibasun bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun. Abu na biyu, kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala wajen bauta. Daga cikin dalilin da yake sa zuciya ta samu tsarki shine tauhidul uluhiyya, a kadaita Allah wajen bauta. Fa alam annahu la ilaha illa Allah, ka sani cewa babu abu bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai. Ma'ana tunda Allah shi yayi sama, shi yayi ƙasa, shi yayi wuta, shi yayi aljanna, shi yayi dan adam, shi yayi itace, shi yayi dabba, shi yayi ruwa, shi yayi abinci, shi yayi yunwa, shi yayi kaza, shi yayi cuta, shi yayi rashin lafiya, shi yayi wadata, shi yayi talauci, shi yayi komai. To kun ba wanda ya cancanta ka bautawa in banda Ubangijin da yayi waɗannan abubuwan, shine ma'anar linkage na tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya. Ka yadda da rububiyya to sai ka kuma bauta Allah shi kadai. Mai wannan rububiyar shi kadai za ka yi masa bauta akan waɗannan abubuwa da yake banta da shi. Sannan kuma da imani da Allah da kyawun sunan nakinsa da sifofinsa madaukaka. Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi al-ula, bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula, da shi ne ake samun tsarkin zuciya, da shi ne ake samun kusanta da Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Lalle Allah yana da kyawun sunan niki tabaaraka wa ta'ala, ku roke shi da wannan sunnaki, kuma ku bar waɗanda suke ilhadi suke barna a cikin sunan nikin Allah. Allah sai ya musu sakaya dangane da ainihin abin da suke aikatawa. Da ku ya koyan uwana mu sani cewa Allah tabaaraka wa ta'ala akwai shi saman me ne, amma ba wanda ya isa ce maka ga yanda yake. Wannan ita ce aqida ingantacciya tabbatacciya. Ilmul abdi bi jalalillahi wa azamatihi wa quwwatihi, kasan Allah da girman Allah da karfin Allah da daukakarsa. Sanin Allah da sifofinsa zai kara maka imani da kusancin Allah da tsarkin zuciya. Wannan shine zai sa kai masa bauta kuma ka koma gare shi. Sannan kuma kasan Allah, ilmullahi bi sam'ihi wa basarihi wa ihatatihi ta'ala yusmiru ubudiyyata hib khawatir alqalbi wal hayat min Allah, kasan Allah tabaaraka wa ta'ala yana ji, kasan Allah yana gani, kuma kasan Allah yana kewaye da komai. In ka yadda Allah yana ji kuma ka yadda yana gani kuma ya san daka, ya san waje, ya san sama, ya san ƙasa, ya san komai, to wannan shine zai sa kasancewa Allah sami'un ne mai ji ne, basirun ne mai gani ne, kuma ya cancanta kai masa bauta da wannan sifofinsa. Sannan kuma ka sani cewa Allah mawadaci ne, ilmullahi ta'ala bi ghina wa karamihi wa ihsanihi wa rahmatihi, Allah mawadaci ne, Allah yana da karamci, Allah yana kyautatawa, Allah kuma yana da tausayi. Wannan shine zai sanya maka ka rinka tsammani a wajen Allah, tunda ka san karimi ne shi, sai ka tsammanta, sai ka roƙe shi. Ka roƙe shi ne dan ka san cewa, ka roƙi Allah ne dan ka san cewa yana da karamci, ka roƙi Allah ne dan ka san mai bayarwa ne. To wannan shine fa'idar imani da sunanin Allah da sifofinsa, cewa shi mawadaci ne mai bayarwa ne. Sannan ka san Allah da sifati al-ilahiyya wa amrihi wa nahyihi, ka sani Allah shi ne ke da sifofi na allantakansa. Sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ke bayar da umarni, shi kuma ke hani, wannan shine zai sa maka so Allah, kyakkyawan soyayya, ka kaunace shi, kuma kai shauki ila liqa'ihi wal unsu bihi, kuma ka dauke kewa da ubangiji wal munafasati fi qurbihi wat tawaddud ilayhi, da kuma yin rigengeniya wajen neman kusanci da Allah da soyayya zuwa gare shi, sannan kuma da yawan zikiri da ambatansa tabaraka wa ta'ala. Waɗannan abubuwa suna taimako kwarai da gaske wajen ƙarawa bawa tsarkin zuciya da kusanci da Allah. Sannan kuma al-imanu bil yawmil akhir, imani da ranar ƙarshe, imani da ranar tashin alkiyama, imani da aljanna, imani da wuta, abu ne da ke ƙarawa bawa tsarkin zuciya. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله تبارك وتعالى فدمتنا قريب مؤمني سن إيماني دقيبه سنة كل أواد سلة سنة بار واتكين أبونا أكا أزر تاسو سنة إيماني دا أبونا مكا سوكر زوا غريك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم دا أبونا أكا سوكر كافن كي سننم كما سنة دا يكيني أكن الكيامة وبالآخرة هم يوقنون. Yace ula'ika, waɗancan da aka ambata ma masu wannan sifofi, ala hudan min rabbihim, suna kan shiriya daga ubangijinsu, wa ula'ika humul muflihuna, kuma su ne masu rabauta, masu dacewa. Da haka imani da lahira yutahhiru alqalba min alhumumi wa min ash-shahawat, imani da lahira, imani da kiyama yana tsarkake zuciya daga damuwa, daga dukkan kuma sha'awa na duniya, sha'awa na saban Allah, ratayuwar zuciya da yadda da ainihin wato akwai kiyama yakan ba wa mutum al'unsu billah, daukakewa da Allah da kusanci da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, yadda da mutuwa, yadda da tashi al'iyama. Ibn al-Qayyim yake cewa la shahadati an la ilaha illallah inda al-maut ta'sirun, li shahadati an la ilaha illallah inda al-maut ta'sirun azimun fi takfiri sayyi'ati wa ihbatiha, duk wanda ya mutu ya yadda da Allah babu ambata da cancanta in ba shi ba, kuma ya yadda cewa Ubangiji nan shine mahalicci, shine ya kamata abota masa ne imani da sifofinsa da kyawawan sunanikinsa, to wannan yana da tasiri wajen akan kare mai zunubansa da kuma rushewa dukkan munanan ayyukansa. Shi yasa ma aka ce man kana, duk wanda ya zama akhiru kalamihi la ilaha illallah, ƙarshen zancensa shine la ilaha illallah, da khalil janna, zai shiga aljanna. Liyanna shahadatu min abdin mu'minin biha arifin bi madmuniha, dan shaida ce daga bawa da ya imani da ita, kuma wanda ya yadda da abinda ainihin wato take kunshe da shi. Dan haka ƴan uwana, ku imani da Allah da ranar tashi alkiyama. Jama'a, kiyama gaskiya ne, wallahi akwai kiyama. Yanda ka san yanzu zaka kwanta kai bacci ka tashi, wallahi haka za a tashi kiyama. Kuma sai an bincike mu, sai an tambaye mu, za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Allah ce wa dalika ala Allah yasir, ai kafare ne suka rayyace cewa wai ba za a tashe su ba. Duk wanda yake jin a ransa cewa ai ba za a tashe shi ba, wallahi yayi asara, kuma wallahi sai Allah ya tashe ka. Kamar yanda ka san zaka kwanta bacci ka tashi gobe, to wallahi sai Allah ya tada alkiyama. Lalle kiyama gaskiya ne, kuma kamar yadda akwai gobe, to akwai kuma kiyama. Dan haka ku yi aiki dan gyara kiyamar ku, kada ku yi aikin da za ku manta da kiyamar ku. Kuma tunawa da lahira dalili ne na tsarkin zuciyar bawa. Shi yasa duk wanda yake tunawa da lahira, wallahi za ka ga ba zai irin zaluncin da mutane suke yi ba, da rashin tausayi, da rashin jin kai, da rashin sani ya kamata. Kaga mutum yana abin da ya ga dama a duniya, baya tunanin zai mutu Allah ya tashe shi. Kaga mutum yana cin abin da ya ga dama a duniya, baya tsarkake bakinsa daga halal ko haram. Kaga mutum yana aikata zinace-zinace, tana ainihin wato fasikanci, tana ainihin neman maza, tana saba wa umarnin mijinta, tana saba wa abubuwa na mutunci da kima. Shari'a ta ce ta mutunta kanta, ta kare kanta don tunawa da kiyama, amma duka ta manta gabaki daya. Allah ka ba mu ikon yin imani da ranar ƙarshe, kuma ka ba mu ikon gujewa duk abin da zai hana mu imani da ranar ƙarshe. Da ka waɗannan abubuwa guda uku da na faɗa ko hudu su ne suke taimakawa wajen samun tsarkin zuciya da ainihin wato kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah ka samu gamu da kai lafiya, Allah ka samu yan aljanna ne Ubangiji, Allah ka samu ba yan wuta bane. Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu, ka ba mu abin da za mu ci, ka ba mu abin da za mu sha, ka ba mu abin da za mu sutura kanmu. Allah ka rufa mana asiri, Allah kada ka tozarta mu, ya Allah kada ka fitine mu a wannan duniya. Allah ka ji kan mamatanmu, Allah ka ji kan iyayenmu, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka karfafa mu, Allah kuma ka yafe mana dukkan abin da muka yi ba daidai ba. Allah ka sa wannan duniya ta zama haske gare mu, lahira ma ya zama haske a gare mu. Ubangiji Allah ka yi mana zaɓi mai kyau, Allah kar ka ban mu da son zuciyarmu, kar ka ban mu da ra'ayinmu, ka yi riƙo da hannunmu, ka raba mu da halaka, ka raba mu da taɓewa, ka nuna mana daidai, ka ba mu ikon biyayya ga iyayenmu idan sun mutu, ka ba mu ikon yi musu sadaka jariya da kuma yin aikin alkhairi da zai kai musu kabarinsu. Allah ka sa na mu ƴaƴan su bi mu su mana da'a. Allah ka ba mu zuri'a ta gari. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ka karfafa kasuwancin mu, ka karfafa ilimin mu da karatun mu, ka taimaki daliban mu, ka taimaki attajiran mu, ka taimaki masu mulkin mu da masu sarautan mu, ka dora su akan daidai, ka raba su da fadawa cikin kuskure, ka tsayar da malaman mu akan daidai, ka taimake su akan fadan daidai, ka raba da su da fada cikin son zuciya. Shugabannin mu ka dora su akan hanya ta kwarai, ka raba musu da halaka, ka raba su da tabewa. Allah ka sa su riƙo da hannun mu wajen aikata aikin alkhairi. Allah ka sa kada su ja mu wajen halaka da tabewa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.